Ziyarar ta babban hafsan mayakan Najeriya wanda ya samu kilci daga komandan cibiyar horar da sojoji da ke Kwantagora, Major General Muhammad Mahmud Mashelia, wadda a lokacin ta ya kaddamar da sababbin ayyuka da aka gudanar a batalya ta 26 da ke barikin Giginya, tana zaman wani abu mai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojoji, musamman idan aka yi la'akari da fafutukar da suke yi ta kawar da ayyukan ta'addanci a yankin gabashin Sokoto.
Despite the challenges of insecurity, I'm glad that you did not forget to address the welfare of the officers.
Ya ce duk da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta, abin jin daɗi ne ganin irin yadda aka samar da kayayyakin kula da jin daɗin jami'an soji, kuma wannan kan iya ƙara musu ƙwarin gwiwa da aikin da suke yi da daƙile ayyukan ta'addanci, satar mutane, har ma da satar dabbobi. To, ko yaya masu sharhi akan lamuran tsaro ke kallon irin wannan ziyara a jiha mai fama da matsalar tsaro kamar irin jihar Sokoto? Nuruddini Bodenga mai sharfi ne akan harkokin tsaro.
Welfare ko kuma a ci jin daɗin ma'aikata yana da muhimmanci sosai. So ni na gani dama abubuwa ne wanda ya kamata ma tuntuni a ci gaba da kokarin ma ingantawa har ga wuraren da ma tashin hankali ko kuma matsalar tsaro da yi kamari ba tukuna. Saboda yana da kyau sosai, saboda kaga yanzu mutum ne wanda zai je ya sai da rayuwar shi wurin ganin mutane sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, ko amma sai kuma kamar kaga akwai cikin ayyukan da aka kaddama akwai clinic a ciki, ko misali to ka dole ne kai tunanin ko iyalanka ba su da lafiya, kana soja ko kana jami'in tsaro, ko kana tunanin kai ma kanka idan ka je ka samu wani matsala a cikin aikin da kake yi zaka je ka samu kulawa. So kaga yana da muhimmanci. Sannan issue din nan na wayannan abubuwa da za ka gan su kamar kananan abubuwa na solar da sauransu duk suna ci, saboda bai kamata ma a ce a cikin wuri irin wannan wurare ma a ce ko babu wuta, tunda mun san muna da matsala na national grid, ko wani lokaci ne fa tana dauke wuta. Idan ka san kamar wuraren fa mazaunin sojoji kamar emergency ne fa.
Duk da kokarin da gwamnatoci ke yi na shawo kan matsalar rashin tsaro a yankunan gabashin Sokoto, mutane a wasu ƙauyuka na ci gaba da fuskantar barazana daga yan bindiga. Tamkayar da mutanen ƙauyen Labo suka samu sako daga yan bindigar, tamkayar da shugaban kungiyar yan banga na ƙauyen Malam Sani ya tabbatar.
Lalle tabbas wannan ko shakka babu, mu mutanen garin Labau su sun kira mu ta waya sun ce za mu biya su kuɗi naira miliyan 7. Idan ba haka ba za su shigo cikin garin mu, za su kashe kowa, yaro, babba, mace, namiji, za su kashe kowa. Kuma daga ƙarshe mun nuna musu mu kan ba za mu iya biyan kuɗi naira miliyan 7 ba. Sai dai wanda ke buƙatar kuɗi ya shigo cikin garin mu gan shi an shi kuɗin kowa yi shi.
Samar da abubuwan da za su kyauta tajin daɗin aiki ga jami'an soji kan iya yin tasirin gaske ga aikin da suke yi na samar da tsaro a ko'ina. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.